إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله دعوة وأنا يمشي نرى نر تلاتة أيو شاشة دعوة رمضان هجرة دبود إيدت أليوه دو دا أربعين دبير واندي ذو دي دي دا شرين دا شدا دعوة أكو ميلادية دبوبي دا شرين دا هدو a gabanin mu fara tafsiri akwai tambayoyin da zamu amsa kadan daga ciki. Akwai wanda yake tambayar yadda za a bambance tsakanin riba da riba a kasuwanci. Riba daban, riba daban. Ita riba shine abinda zaka dora akan kayan da ka siyo, ka dora akai dan ka samu amfani. Ka siyo abu naira 1000 ka sayar da shi 1100 ko da 200, wannan ita ce riba. Ta riba tana zuwa a kasuwanci wajen abinda mutum ya dora na sayarwa na neman amfani. Amma ita riba, ita kalma ce ta Larabci kuma tana nufin ƙari wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya haramta. Riba akwai ribal fadl, akwai ribal nasi'a. Riban fadli ita ce riba ta ƙari, akwai kuma riban nasi'a wanda suka ce mata riba ta jinkiri. Asali wanda mutanen jahiliya suke yi shi ne ta bashi, a baiwa mutum bashi a nemi in zai dawo da bashin zai yi ƙari akan abin da aka bashi. An bashi bashin naira 1000, ce in zai dawo da wannan bashin to zai dawo da 1100 ko 1200. Gurgudan yadda aka dora masa, to wannan 200 da aka dora ita ce riba. Wannan Allah ya haramta, domin asalin shi bashi babi ne na taimako. Shi mai bada bashi zai taimaka wanda zai bani, don haka shari'a ta sahale ta yarda da yin wannan don a samu taimakon juna. Ba wai wani abu bane da za a bayar nan a ci riba. Sannan kuma akwai riba da take shiga a babin canji, ana ake samun ribar nasi'a din da ribar fadl. Misali akwai abubuwan da shari'a ta kayyade su, to in za a yi canjin su sai dai a yi daidai da daidai, mislin bi mislin, waya da biyanin, hannu da hannu, kuma daidai da daidai. Misali kamar wanda zai ba da dabino ya karɓi dabino, to ana son daidai da daidai. In ya ba da kwano ɗaya to ya karɓi kwano ɗaya, kada ya ba da dabino kwano ɗaya ya karɓi kwano biyu a madadin shi. Iya karɓi biyu to wannan kwano ɗayan da ya ƙara ya zama riba, ko da kuɗi ya fi ɗaya kyau domin jinsin su ɗaya. Haka nan abinda ya shafi alkama, haka nan abinda ya shafi gishiri, kamar yadda ya zo a nau'in hadisi. Sai malamin suka ce to wannan abinda ya shafi nau'in abinci kenan, in za a yi canji da canji. Manzo Allah ya ce zinare da zinare, in za a canza zinare da zinare to a yi hannu da hannu, kuma daidai da daidai, kada a yi ƙari. Ma'ana yanzu in nazo da zinare zan karɓi zinare a wurinka mai canji, to abinda na baka shi zaka bani, kada in baka zinare ɗaya ka bani biyu, ko in baka biyu ka bani uku, kuma kada a samu jinkiri. Idan na baka ka bani a taki, kada ka ce zan karɓi naka zinaren amma sai na dawo da yamma zan baka canjin su, to wannan riba ta shiga, ribar nasi'a ta shiga. A wannan babin kamar canji da ake yi, in canji kuɗi jinsi ɗaya ne to ba a ƙari. Idan ma'ana na zo da naira 1000 na baka naira 1000 guda ɗaya takarda, na ce ka canza min ita, to baya halatta ka yi min sharaɗin cewa zan baka naira 999 in rage naira ɗaya, to wannan naira ɗayan ta zama riba tunda duk kuɗin jinsi ɗaya ne. Amma in jinsin ya saba, ka zo da dala ina da naira, to a nan ba laifi a samu ƙari. Ba laifi ka ba da dala ɗaya a baka naira 2 ko naira 3, ko yanzu ma dala ɗaya tana daidai da naira 1300 da wani abu ko da 400, to wannan ba laifi. Sai dai kuma nan
ba a san kuma ai jinkiri kana in baka naira akan zaka bani dala ko in baka dala akan zaka bani naira kace to wannan canjin ka sai an jima sai da yamma alhali ka karbi na da safe to nan riban da siya ta shiga riba ta shiga ta jinkiri abinda ake so ayi take da haka in jinsi ya bambanta ba laifi dan an samu kari amma in jinsi ɗaya ne to ai hannu da hannu kuma a take akwai abinda mutane suke ganin kamar riba ne shine mutum ya sayi abu ya ci riba mai yawa akai wannan ba riba bane wannan mun yi bayani a wancan karatu cewa riba ne tunda abin shi ya sayar sai dai kullun shari'a ta kwadaitar wajen rangwantawa da rashin tsauralawa dan haka musamman waɗanda suke harkar canji da masu harkar bashi da masu kasuwanci duk waɗannan sai suna lura kada riba ta shiga ciki masu yin canji ya zama suna yin hannu da hannu kada a dinga samun jinkiri sai dai jinkirin da zai zama wanda ba za a kubuta daga gare shi ba in ka bani kilin tsaya kirgowa ko kuma ka bani tsaya zan ba transfer dan abinda za a samu na dan jinkiri wannan ba zai zama mai aibi ba amma karba da safe ka ce sai da yamma ko karba da yamma sai da daddare to kun ganin riba za ta shiga ciki in jinsi ɗaya ne in ma ba jinsi ɗaya bane riba za ta shiga cikin an samu jinkiri in kuma jinsi ɗaya ne to ya zama an yi hannu da hannu sannan wanda suke harkar bashi idan suna in mutum ya bada bashi a bashi abinda daidai abinda ya dawo da shi kada mutum ya bada bashi kuma yayi sharadin ai mai kari in yayi sharadin ai mai kari to wannan ya zama riba bal ma malamai na cewa duk bashin da ya jawo amfani to ya zama riba kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba yadda cewa ka'idar tana da togaciya amma dai a dunkule duk bashin da zaka bare ya jama amfani to yana iya zama riba shi sai suka ce ka ba mutum bashi a dalilin wannan bashi da ka bashi sai ya zo ya dinga ma kyauta wannan kyautar da yake karba riba ce tunda duk cikin wani nau'i ne na bashin kan kila bayan suka tambaye shi da wuri kila yana suka daga mai kafa dan haka za ka ga irin wannan yana faruwa musamman masu ƙananan sana'o'i wanda ake zuwa a karɓo bashi kamar fawa za ka ga wani fawa akwai harkar bashi a ciki to sai mutum ya je ya ɗauko nama sai ya sayar dan haka bai iya haɗa kuɗin ya kai ba in ya je gobe za a bashi wani ko da ramin kuɗin ya kai ko na makamancin haka to idan ya hango wanda yake bin shi bashi sai ya masa kyakkyawar tarba da nama da lemu da ruwa in ya sha ce to kai hakuri gobe ka zo karɓi kuɗin ka to wannan abin da yake karɓa nau'i ne na riba domin ai dalilin bashin ne ake bashi inda ba bashin kila ba za a bashi ba to amma inda ma an saba ana wa mutum kyauta mutum ne yana maka kyauta tun gabanin wata harkar bashi ta haɗa ku sai ya zo ci bashi a gurin ka bai biya bashin ba amma yayi ma kyauta to wannan ba da fidan ka karba domin dama cin ya saba yana maka amma in bai saba yana maka ba dalilin bashi ne yake maka to kamar ka bada bashi ne kuma kana ta amfanuwa da bashi din to dan haka sai an kiyaye da wannan da sauran abin da ya kama da wannan mai hukuncin mutum yayi mafarki a wannan wata in na fahimce shi yana nufin mutum ya kwanta yayi mafarki yana saduwa da mace har ya fitar da mali in mafarki ne yayi bacci yake mafarki ya fitar wannan babu komai dan ba ikon sa bane idan da kanshi ya fitar irin sa biyu ya fitar wa da kanshi ko ta amfani da wani hannu ko da wani abu a jiki to kaga wannan ne wasu malami suke cewa azumi ya kare tunda mali ya fita kuma sai yayi ramuwa wasu malaman ma suke akwai kafara amma dai magana raji ha ba magana kafara karewa azumin ma akwai sabani dangane da wannan to amma wanda bacci yayi mafarki to wannan babu komai a kanshi tunda ba da gangan ya fitarwa da kanshi abin ba to tambayar shi ta karshe in na fahimta kamar yana cewa me yasa a watan Ramadan ne kadai ake samun rudani akan sauran watannin musulunci a'a ba wai watan Ramadan bane kadai kila abin da yasa rudanin ya fitowa saboda ya ta'allaka da wata ibada da kowa zai yi to shi yasa sai sabanin ya fitowa sannan kuma abu na biyu kamar yadda ka faɗa na akwai mutanen da sai Ramadan din ake musu wata da su Ramadan ya wuce shikenan ba ruwan su da wuta da zaka tambaye shi nawa wuta amma bai sani ba amma da Ramadan ya zo kuma za a ce an ga wuta ce ba zai dauka ba ce sai ya gani to kuma duk wannan ba komai yake haifar da wannan ba jahilci wani bangare kuma da san zuciya akwai wanda jahilci ne sai suke yin haka wani bangaren kuma san zuciya ne domin za a ga wasu masu cewa ba za su yi azumin ba sai sun ga wata kuma sai ga sun dogara da ganin watan wani ba nasu ba sun ce ba za su yi ba sai sun gani an ce an gani sun ce ba su yadda ba kuma yana nan zaure sai ce labari ya ishe mana daga malam wane daga suwana an ga wata to kaga me bambancin ka da wanda yake an ce an gani tun farko ya dauka kai ma ba ganin ka bane dan haka babu inda shari'a ce sai kowa ya gani idan aka samu suka gani illa ta manfiki wanda zaka duba kaf na kowace mazhaba in suna magana garin wata suna magana an ga wata aka samu adalai suka shida an gani a dau azumi in an ga watan adalai suka shida an gani a aji ila fi sabani wajen adadi wasu ce biyu wasu ma su ce mutum ɗaya ma yana iya wadatarwa a yi sabani wajen amma ba inda za ga an rubuta cewa ba kada mutum ya dau azumi sai ya ga wata babu wannan saboda ba a ta'allaka wata ran da ya fito ran da wata ya fito ya bayyana ranar ya tsaya ba kowa zai iya ganin shi ba ba kowa zai iya ganin shi ba wannan haka sunnar wata take ran da ya tsaya ba kowa zai iya ganin shi ba ran da ku aka ce gashi kowa iya ganin shi to ba maganar cewa ranar ya tsaya dan da haka ne da ba buƙatar shari'a ta ce a samu adalai biyu su shaida tunda in ya fito kowa ma zai ganin shi ba buƙatar a ce ga wani ya zo ya bada labari an ga wata har an bai tambaya ya kaza duk wannan ba buƙata tunda in ya fito kowa zai gani to galibi abin da yake kawo akwai son zuciya wasu kuma akwai karancin ilimi na sanin addini wannan yana magana dangane da taban da yake goshin mai sallah cewa wai baiwa ce ta ba wai dan yin sujjada ba to shi ne yake cewa ko wani abokin shi da ya musulunta suna secondary school amma yanzu haka yana da shi kuma da aka haifa a musulunci bai da shi to babu a filan gaske yin sujjada din zai iya kawo shi tunda ita fata da kake gani kowa da irin tashi da haka yin sujjada din zai iya kawowa amma ba sharadi bane kuma a ce wanda bai da shi ko wani abu ne ko sujjada shi ba ta yi duk ba haka bane yin sujjada zai iya kawo shi kuma ba lallai bane ya fito ya danganta ga halitta wani fatar shi tana da fitar da irin wannan wani fatar shi kuma ba ta fitar da irin wannan da haka babu damuwa akai idan mutum mai ibada ne mai tsoron Allah ne akwai alamun tsoron Allah tare da shi aka ga alamun sujjada a goshin shi to sai a kyautata mai zato yawan sujjada ne da mai ya kame idan kuma mutum dama can ba mai ibada bane ba mai addini bane dan gararan ba ne a gari ka gani to kaga wannan babu abinda zai nuna ma cewa wannan ne da haka ni ban sani ba ni a iya sani na ban san wani dalili da ya nuna cewa duk inda kaga wannan abun ba daga sujjada ne ban san wani dalili akan haka ba amma dai na san yawan sujjada zai iya kawo shi zai iya kawo wannan din amma ba wai sharadi bane dole kai ma sai kai ko ya zama wani abu dangane da wannan ina ga mawadace da wannan sauran tambayoyin sai Allah kai mu gobe sai mu amsa insha Allah ta'ala har yanzu muna cikin suratul fatir ajiya mun tsaya akan aya ta 9 ko zamu tashi akan aya ta 10 bismillah na'am Allah madaukakin sarki yace man kana yuridul izza duk wanda yake neman daukaka yake nufin daukaka falillahi al'izzatu jami'a daukaka gaba daya ta Allah madaukakin sarki ce ilayhi yas'adul kalimu at-tayyib gare shi magana mai dadi take hawa wal 'amalu as-salihu aiki nagari ya rafa'uhu yana daga shi wallazina yamkuruna as-sayyi'at wadanda suke yin makirci mummuna lahum 'adhabun shadidun suna da azaba mai tsanani wa makru ulaika huwa yabur kuma makircin wadannan shine yake lalacewa yake zagwanyewa ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya yana yi mana bayanin duk wanda yake neman daukaka a duniya to daukaka ta Allah ce wannan ya biyo bayan bayanin irin abinda wanda shi dan ya kawata wa aiki yake kai da kuma ayoyin da suka gabata na kira akan tsayawa na abin da yake daidai akan tsayawa akan abin da yake na tauhidi to sai ya zamana wasu masu sanya mutane su karkace su hana mutane fahimtar gaskiya suna yin wannan ne da neman izza neman daukaka su ma waɗanda suke bin wasu din su karkace su kin imani saboda wasu sun hana su su ma zai iya suna yi ne dan neman daukaka dan neman samun shiga a gurin su wani ai wani ya ce kada in yarda da kaza dan haka ba zan yarda da kaza ba wani ya ce in yi kaza dan haka zan yi dan haka da masu umarnin da masu yin duk zai iya yi suna yi ne dan neman daukaka sai Allah yake bayani man kana yuridul izza duk wanda yake neman daukaka malamai suna cewa a duniya da lahira duk gaba daya ma'ana man kana yuhibbu an yakuna azizan fid dunya wal akhirah wanda duk yake so ya zama yana da daukaka a duniya da lahira to ya lajimci wa Allah da'a ya bi Allah madaukakin sarki dan me walillahi al'izzatu jami'a duka daukaka ta Allah ce Allah ne yake bada daukakar to me neman daukakar ya bi Allah madaukakin sarki kada ya bi wani Allah duk wanda ya bi wani Allah ba zai samu daukaka ba Allah yana cewa allazina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'a Allah ya ce waɗanda suke rukan kafirai su zama musu iyayen gida su zama musu majibinta lamari su zama musu masoya Allah ya ce koma bayan mu'minai ga mu'minai amma su ƙi alaka da mu'minai su ƙi kulla soyayya da mu'minai su mai da kafirai su ne iyayen gidansu sai Allah yake cewa to ayabtaguna indahum al-izza suna neman daukaka ne a wajensu to falillahi al-izzatu jami'a daukaka ta Allah ce gaba daya domin zai iya su bi su sama abin da suke so amma ko ba za su samu daukaka ba domin daukaka ba ita bace kai suna ba shi bane mutum ya shahara inda mujarradin shahara ne daukaka to akwai waɗanda manya-manyan masu sabon Allah ne kuma sun shahara a duniya daukaka ba ita bace a ce mutum yana da mulki mujarradin mulki baya sa mutum ya zama daukakake a duniya daukaka ba ita bace mutum ya zama yana da kuɗi menene daukaka daukaka shine mutum ya zama yana da kyakkyawan ambato a cikin al'umma ta yadda duk lokacin da aka ambace shi to zai samu kyakkyawar shaida da kyakkyawar addu'a yanzu dukkan wannan da muke nan malaman mu na musulunci ba wanda zaka lissafa ka ce ba madaukaki bane tunda kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu da an ce ma Abu Huraira sai ga wani bawan Allah ne da kake so kake kauna kake fatan Allah ya hada ka da shi ranar tashin alkiyama kake masa addu'a ta alkhairi to kaga wanda yake ce daukaka da an ambaci wani malami kamar Imam Malik sai ka ji cewa kana kauna shi kana mai addu'a Imam Abu Hanifa Imam Bukhari Imam Tirmidhi waɗannan malamai na musulunci da Allah ya dawwamar da kyakkyawan ambatan su a cikin al'umma to wannan ita ce daukaka ko a baya bayan da aka ambaci shehu dan fodiyo sai ka ji duk wanda ya ambace shi in dai mutum ne na gari to da kyakkyawa yake ambatan shi zai ambace shi da addu'a ka duba duk yadda ake da rarrabuwa a kasan nan akwai ahlus sunna ma waɗanda suke yan izala ko salamawa akwai yan tijaniya akwai yan qadiriyya har ma akwai yan shi'a amma duka waɗannan rabe-raben kowa in ya ambaci dan fodiyo cha yake nashi ne ba wanda cikin sa yake zage shi a fili har shi'a ba cewa suke dan fodiyo nasu ne to wannan ita ce daukaka ta yadda ma'ana kowa yana ji in ya danganta kan shi gare ka ma ya samu daraja to wannan ita ce daukaka to duk wanda yake neman daukaka to ya bi Allah madaukakin sarki domin Allah ne yake ba da daukaka din ba wai wani Allah ban Allah ya ga dama sai mutum ya shahara amma shahara ta banza ya zama irin shahara Iblis dan ambace sai dai a ce Allah ya la'ance shi ba za a ambace shi da alkhairi ba amma ko ina an san shi da farare da bakaki da laraba da turawa da kowane yare in ka ce Iblis an san shi amma kuma sani ne da yake ba wanda kuma zai rafi kanshi zuwa gare shi dan me dan daukaka shi ba daukaka bace irin wanda ake so to dan haka daukaka ta Allah ce shi yasa a wani gurin Allah ya ce walillahi al-izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun daukaka ta Allah ce daukaka tana ga annabi sallallahu alaihi wa sallama daukaka tana ga mu'minai amma munafikai ba su sani ba dan haka duk wanda yake son daukaka to ya neme ta ta hanyar bin Allah madaukakin sarki ma'ana ya bi Allah madaukakin sarki domin me li'anna Allah ta'ala malikud dunya wal akhirah domin Allah ne mamallakin duniya da lahira walahu al'izzatu jami'a kuma izza tana ga Allah gaba daya dan haka me neman izza din ya nema a gurin Allah sai Allah ya ce ilaihi ilaihi wannan damir zai koma zuwa ga ismul jalala ilaihi ai zuwa ga Allah yas'adul kalimut tayyib magana mai dadi take hawa zuwa ga Allah magana mai dadi take hawa magana mai dadi shine duk wata magana da musulunci ya rajar ita kama daga kan kalmar shahada la ilaha illallah alam tara kayfa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba kaga Allah ya kirawo kalimatu shahada kalimatu taqwa da cewa kalimatan tayyiba to wannan kalmomi da bawa yake faɗa yace la ilaha illallah yace subhanallah yace allahu akbar yace alhamdulillah waɗannan kalmomi masu dadi na yabo na tsarkake Allah to ga Allah suke hawa ana suna zuwa ana daga su zuwa ga Allah madaukakin sarki ubangiji Allah madaukakin sarki yana karbar su ya baiwa mai yin sulada haka nan wal amalu salihu aiki na ƙwarai ya rufahu ubangiji yana daga shi haka usmani mai suka fassara cewa al amalu salih ya rufahu kuma suka ce damirin ya rufahu zai koma zuwa ga ismul jalala mana aiki na ƙwarai ma Allah yana daga shi domin abinda bawa yake ɗayan bi ne ko magana ko aiki to idan yayi magana mai kyau tana hawa zuwa ga Allah Allah yana karbar ta ba jalala hakanan aiki na ƙwarai ma da bawa zai yi shi ma dai zuwa ga Allah yake zuwa Allah yana karbar ba jalala da haka suka ce anan ana nufin da aiki na ƙwarai da magana ta ƙwarai dukannin suna hawa wajen Allah madaukakin sarki kenan wannan ya nuna akasi in mutum yayi magana ta banza mummunan magana wanda take mara kyau to ba inda za ta ji za a dame da kayan shi ba inda za ta ji ba kuma zai samu dada a gurin Allah ba haka nan mutum yayi aiki mummuna wanda ba mai kyau ba ba inda zai ji za a dame da kayan shi misali yanzu an yi sallah wanda ya tsaya yi sallah ya cika ruku'u da sujjada ya kiyaye daidai gurgudu to sallar ta tashi sama sai Allah ya karba ya bashi lada wanda kuma yayi sallah yadda ya ga dama bai cika bai kiyaye rukunai ba bai kiyaye wajibai ba to ba inda za ta je tana nan ba inda za ta je Allah ba zai karba ba wasu kuma malaman tafsiri suka ce wal amalu salihu aiki na ƙwarai yarfa'uhu yana daga alkalimut tayyib ma'ana aiki na ƙwarai shi yake zama sababin daukakar magana ta ƙwarai in mutum ne magana mai dadi to sai ya hada ta da aiki shine ma'anar fiqhin aya mana in mutum yayi magana to maganan nan ba ta tasiri ita kadai sai ya hada ta da aiki yayin da mutum yace la ilaha illallah kun ga yayi kalmar shahada kalma mai kyau to amma baya sallah baya azumi baya sauke farali duk abinda Allah ya dora mai baya yi to wannan kalmar da yayi ba za ta je ko ina ba dan me saboda aiki na ƙwarai ne yake daga wannan da haka anan ayat tana nuna mana a samu haduwar aiki da magana mutum ya faɗi magana ta ƙwarai kuma ya yi aiki na ƙwarai to aiki na ƙwarai sai ciccika magana ta ƙwarai sai su tafi zuwa ga Allah madaukakin sarki don haka mutum ya zamana yana yin aiki na ƙwarai kuma yana yin magana na ƙwarai sai Allah ya ce wallazina yamkuruna sayyi'at waɗanda suke makirci mummunan makirci sayyi'at usmani mai suka ce sifa ne na makircin da suke ai wallazina yamkuruna makara sayyi'at wanda suke yin makirci na munanan abubuwa sai aka kawo jam'i sayyi'at saboda man makircin da suke ba ɗaya bane makirci ne daban to wanda suke yin makirci mummunan makircin da yake bai da kyau na kange mutane ga fahimtar addini na ƙaryata Allah madaukakin sarki na sabawa Allah madaukakin sarki duk irin waɗannan abubuwa dai suna yi suna ko kuma su dinga nuna mutane cewa su ba suna bin Allah sai su nuna cewa su ba bayin Allah ne alhali kuma ƙarya suke yi makirci ne kurun suna yi ne saboda me saboda su ja mutane zuwa ga wani abin da suke so to waɗannan su sani cewa lahum azabun shadid suna da azaba matsananciya domin Allah madaukakin sarki yana kallon abin da suke yi wa makru ulaika wa makircin irin wannan huwa yabur shine yake lalacewa ay yafsudu wa yabtulu shine yake lalacewa wa yadhharu dhaifuhum an qarib liuli al-basair wa an-nuha kuma nan da nan mutane za su gane su ko an tafi to Allah sai ya bayyanar da su ibnu kasir yana cewa wa ma asarra ahadun sariratan ba wanda zai boye wani mummunan abu a ran shi illa kasahu Allah ta'ala ridaaha sai Allah ya dauko mayafin wannan abin da ya boye ya lulluba masa in khairan fa khairun wa in sharran fa sharr in alkhairi ya boye a ran shi to Allah zai lullube shi da mayafin alkhairi sai aga ayyukan shi na maganganun shi alkhairi in sharri ya boye a ran shi to sai Allah ya lullube da mayafin sharri sai sharrin ya fito famahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami yadda mutum yake da wata dabi'a mara kyau ko mai kyau yana da tawaye za ta koyi a gurin mutane to duk inda ya kai da koyi ta wata nan sai an gane dan Allah madaukakin sarki zai bayyana lamarin shi haka ba abinda mutum zai koye a cikin zuciya yau da gobe sai ya bayyana shi sa wanda yake cikin tsoron Allah a zuciya yake magana ce mai kyau tabbas tsoron Allah yana zuciya kamar yadda manzo Allah ya faɗa amma yana yin naso ya bi jiki ba yadda za a yi mutum yana da tsoron Allah a zuciya kuma ka ganshi yana shan giya ko ganshi yana sabawa yana sata ko ganshi yana cikin sabo yayin da zai wannan sabon tsoron Allah ya tashi in kuma tsoron Allah ya karfi a zuciya to zai hana shi aikata wannan sabo din domin zuciya in ta gyaru dukkan jiki gyaruwa yake kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ba da za a yi magana mutum baya sallah an magana cin tsoron Allah yana zuciya to yana zuciya ina tasirin shi a jikinka ba da za a yi mutum baya azumin watan Ramadan an yi magana ce ai tsoron Allah yana zuciya to yana zuciya in akwai shi a zuciyarka za mu gan shi a jikinka za mu gan shi a tare da kai kana sallah za mu ga kana azumi za mu ga kana ayyukan alkhairi ashe gurgurdan yadda mutum yake ayyukan alkhairi gurgurdan yadda tsoron Allah yake tasiri a zuciya kisa manzon Allah ya faɗa cewa yana cikin alamun munafinci mutum idan yayi husuma fajara wa idza qasama fajara idan husuma ta zo sai ya shiga fajirci ma'ana dan karamin abu zai hada ku amma sai ka ji kalmomin da yake ba su da kyau munana ne kuma abin bai kai ya kawo ba saboda me dama zuciyar ba ta da kyau to wannan kira ne zuwa ga tsarkake zuciya da kuma bayyana cewa duk yadda mutum yake da koyi mummunan abu to Allah madaukakin sarki sai ya fallasa shi shine Allah ya ce wa makru ulaika huwa yabur makircin waɗannan shine yake lalacewa shi yasa waɗannan da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama makirci ai ban je ko ina ba Allah ya tona asirin su sun zauna sun yi mikin su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko su daure shi ko su kore shi suka gama makircin wayam kuruna wayam kurullah suna yi Allah yana warwarewa Allah ya bayyana to haka kuma lamarin yake har gobe duk wani makirci da za a shirya wa addini ko masu addini to ba inda zai ji sai Allah ya bayyana shi sai Allah ya bayyana wannan abin ya fito an gane haka nan duk wanda yake makiyin addini ne ko makiyin sunna ne ko da ya sako rigar sunna ya shigo wa mutane to Allah sai ya bayyana shi a maganganun shi Allah zai bayyana shi sai an gane daga irin ayyukan shi domin wani abu ne da baya boyuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wannan aya to wannan aya da muka karanta a takeice abin da take gwada mana ana neman izza daukaka ne ta hanyar bin Allah madaukakin sarki kai ikhlasi ka tsaya kan daidai ka bautawa Allah sai Allah ya baka abin da kake nema haka nan kuma ayar tana gwada mana ayyuka na kwarai da maganganu na kwarai duka suna hawa wajen Allah madaukakin sarki wanda yake nuna daidaituwar Allah akan al'arshi irin daidaitan da ya dace da zatin shi yaya daidaita ba mu sani ba dan gashi an ce ilaihi zuwa ga Allah yas'adul kalimut tayyib magana mai dadi take hawa kine ya nuna ubangiji ya daukaka da ta dace da zatin shi sannan wannan kuma ayar har yau tana gwada mana cewa mummunan makirci to yana karewa kan mai yin shi domin duk wanda yayi Allah ya ce yana da azaba mai tsanani ko makirci mummuna baya dadewa baya daurewa sai Allah ya bayyana mai yin shi ya fito da yanayin da yake kai sai Allah ya ce mai
wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min عن عمر بن معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير.
نعم الله يسير. والله خلقكم من تراب الله لي أهل تيكو دقاء تربايا ثم من نطفة سنن دقاء أغمني ثم جعلكم أزواجا سنن يسنياكم أزاد ماتا وما تحمل من أنثى وتمتي باتا توكا ونا أبن تتوكا أتشكنتا ولا تضع باتا حيفي وتعجي ونا أبن تتوكا إلا بعلمه فاشير سنة الله مرحبا جمساركي وما يعمر من معمر باب ونوان دزعت أوي تاورا يوا شكين وان دزعت أوي تاورا ولا ينقص من عمره بابكم ونوان دزعت لجي دقرا يوجه إلا في كتاب فاتحين أربو تعسك للتاب إن ذلك على الله يسير حقيقة وانا من سوكي لأوجان الله مرحبا جمساركي إذا آيو ينسنجيو ذات باب هجوجي بيننو da cancantar Allah da bauta da tabbatar da cikakken ikon Allah da kuma tabbatar da ilimin Allah sai Allah madaukakin sarki ya fara da hujja ta farko wallahu khalaqakum min turab Allah ya halice ku daga kasa suka ce wannan cewa Allah ya halici mutane daga kasa ma'ana an halici uban mutane na farko annabi Adam daga kasa wata mas'ala ce ko wani abu ne da yake tabbatacce ba mai ja da shi ba mai ja cewa farkon dan adam shugabannin ko kuma mahaifi ma uba na ɗan adam na farko shine annabi adam to shi kuma annabi adam Allah ya halicce shi daga kasa sai Allah yake tabbatar da wannan khalaqakum min turab thumma min nutfatin sannan kuma daga dugon mani tunda bayan an samar da annabi adam da matar shi hawwa daga su ne kuma halitta ta dinga yaduwa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء الله يتي يهاتا منهما دقا حواء دقا ون الري دما تون الري النبي آدم دقا حواء الله يهاتا من مزاد ماتا تو وننكم من مزاد ماتا سنيا دتاهن يمنيني ونشيما وتا ونأبني دباجا هي أخي cewa dan adam da ake haihuwa yanzu ana samun ciki ne idan aka samu dugon mani namiji da namace suka hadu shikenan ya samu ciki to wannan ma Allah yana tabbatar da shi to Allah ne ya halice ku daga wannan summa sannan Allah ya sanya ku ja'alakum azwaja Allah ya mayar da ku ya mai da ku mace da namiji azwaj shine abin da yake ba guda ɗaya ba abin da yake ba guda ɗaya ba abin da yake da dan uwa namiji da mace sai a ce zauj zaujan ma'ana namiji da mace to Allah ne ya sanya ku zama jinsi ga namiji da mace kuma da wannan ne halitta ta ci gaba yaduwa to wanda yayi wannan Allah ne to tunda kun tabbatar da Allah ne to ku bauta masa shi kadai kuma ya nuna cikar ikon sa da kudurar shi daga inda aka fara halitta ga kuma daga inda karshe ta kare an fari dan adam daga turbaya daga turbaya kuma yanzu aka zo ana samun mutane daga dugon mani da yake fita kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara mace ta samu ciki to hujja ta farko kenan hujja ta biyu sai Allah ce wa ma tahminu min unsa ba wata rai ba wata mace da za ta dauki wani abu wata mace ba ta daukan wani abu na ciki wala sada ba ta saukewa illa bi ilmihi ba ce da sanin Allah mana wannan gaba ita kuma tana so ta nuna cikar ilimin Allah duk wata mai rai da ka gani mace da za ta dau wani ciki Allah ya sani daga lokacin da ya shiga har lokacin da za a haife shi duk matakin da zai wuce Allah ya sani babu wani abin da zai kuya ga Allah kai dan adam kana iya ganewa ne idan ya kai wani mataki ba wanda yanzu zai ga mace saboda shi likita ne kurin ya ga mace kai tsaye yace wannan mace in ta girma za ta haifi yaya za ta haifi namiji za ta haifi mace za ta haifi kaza ba zai iya fada ba wannan sai Allah ne ya sani sai dai yayi zato kyauta zato amma hakikanin me za ta haifa Allah ne ya sani za ta iya samun cikin ya lalace za ta iya samun cikin ta haifi abinda ba shi ake zato za ta haifa ba ana zaton ɗaya ta haifi biyu ana zaton biyu ta haifi wannan mutum yana iya ganewa likita yana iya ganewa idan ciki ya kai wani lokaci kuma da alamun da Allah ya sa masa in Allah ya ga dama sai koyi alamar sai aje a sa injin sai injin ya kirunawa aleka 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 Allah ya koyi alamar dama wata alama ce to Allah ya koyi ta ba za iya gani ba shi yasa saboda Allah ya gwada cikin ikon sa da cikar ilimin sa shi yasa zai yi wani kike ce kaza kuma abin ya saba yace kaza ya saba yace namiji kuma a iya samun sabani ce mace kuma a samu sabani yace yau ko gobe kuma a samu sabani duk wannan daga Allah ne domin alama ce Allah yake sawa da hakan Allah ya ga dama sai ya dauki alama saboda Allah ne kadai yake da cikakken ilimi sai kuma hujja ta uku wa ma yu'ammaru min mu'ammari babu wani rayayye da za a raya wala yunqasu min umrihi babu wani wanda za a rage rayuwar shi illa fi kitab fati ina nan a rubuce anan malamai suna magana cewa mu'ammar wanda za a raya rayuwa mai tsawo da wanda za a rage shin mutum ɗaya ne ko daban-daban ne wasu sun ce wa ma yu'ammaru min mu'ammari babu wani wanda za a ba tsawon rayuwa wala yunqasu min umrihi babu wani wanda za a rage da haka wancan daban wannan daban wanda Allah ya ba tsawon rayuwa da wanda Allah ya ba rayuwa takaitacciya duka suna cikin littafin Allah a rubuce da haka da mai doguwar rayuwa da mai tsawon rayuwa duka Allah ya sani kuma yana wajen Allah a rubuce to anan sai wasu suke cewa wasu malaman tafsiri suka ce tsawon rayuwa ana nufin wanda zai shekara sama da 60 70 80 dari tunda wannan al'umma shekarunta tsakanin 60 da 70 ne shine mafi yawancin shekarun wannan al'umma to duk wanda yake 60 ya kai 70 din to yayi tsawon rayuwa wanda kuma zai mutu duna zalik zai mutu kasa da shekara 50 ko shekara 50 to wannan shine kamar rayuwar shi ba tai tsawo ba to da wannan da wancan din duk Allah ya sani wanda zai yi tsawon rayuwa Allah ya sani wanda kuma rayuwar shi zata zama takaitacciya Allah ya sani wasu kuma suka ce wa ma yu'ammaru min mu'ammari babu wani wanda za a baiwa tsawon rayuwa wala yunqasu min umrihi kuma ba za a tauye daga rayuwar shi wannan da aka ba tsawon rayuwa ba illa fi kitab fati yana wajen Allah a rubuce kenan suna gwada cewa Allah zai iya ba wani tsawon rayuwa kuma daga baya a tauye rayuwar ta tauye kuma duka Allah ya sani to anan ne suke bayanin akwai wasu a dalilai da suke nuna wasu abubuwan na ƙara tsawon rayuwa kamar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim da Abu Dawud manzon Allah ya ce man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wanda yake so a shimfida masa arzikin shi a yalwata masa wa yunsa'a lahu fi asarihi kuma a jinkirta mai wajen mutuwa yayin tsawon rayuwa falyasuj rahimahu ya sada zumunci suka ce to wannan hadisi yana gwada cewa wanda zai sada zumunci to zai samu yalwa a arziki kuma zai samu tsawon rayuwa to kuma ya zami da dalilai da suke nuna kuma dan adam kwanakin shi an riga an rubuta ko mai an rubuta dan adam cewa ila ajalin musammani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ga mana hadisin Abdullahi ibn Mas'ud cikin abin da za a rubuta mutum yana cikin ciki za a umarci mala'ika ya rubuta aikin shi bi katbi amalihi wa rizqihi wa shaqiyyin aw sa'id wa ajalihi cikin abin da zai rubuta guda hudu har da ajalin shi to yaya zabi da wannan ga kuma hadisi yana cewa za a ƙara to nan ne malamai suke ta bayani wasu suka dauki hadisin cewa ƙarawa cikin rayuwa shine ƙara albarka a rayuwar ma'ana ba adadin rayuwar za a ƙara mai ba an rubuta zai shekara 60 to zai yi 60 din sai dai in ya sada zumunci za a zuba albarka cikin shekara 60 din sai ta zama kamar wanda ya rayu shekara 100 sai yayi aiki mai yawa in ka zo kana bi sai ce wannan shekara nawa ya rayu wannan aiki suka ce shine abin da ake nufi da albarkar rayuwar za a ƙara wasu suka ce a'a rayuwar za a ƙara mai dama can abubuwa bai Allah ya rubuta Allah ya rubuta cewa wani zai shekara 60 amma in ya sada zumunci zai yi 70 ko zai yi 80 da a rubuta wannan da haka idan ya zo duniya in Allah ya nufi shi da yayi 80 din sai ya sada zumuncin shi kenan sai a ƙara mai dama kuma haka Allah ya rubuta idan kuma Allah bai nufi shi da yayi 80 din ba sai ya sa bai sada zumuncin ba sai ya zama ya tsaya iya 60 din da aka rubuta masa kun gani duka abin da Allah ya rubuta ne suka ce Allah ya ce yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama suka ce kuma kaddara tana zama kaddara akwai kaddara mu'allaka wanda ake rataya ta da wani abu kaddara ce amma an rataya ta da sai an yi kaza yanzu dukan mu nan gashi muna azumi amma ba za mu koshi ba sai mun ci abinci koshin da Allah ya kaddara zamu in an jima yana rataye da cin mu ga abinci to kun ga kenan in baka ci abincin ba ba koshin in ka ci abincin kuma zaka samu koshin to kuma da cin abincin da koshin Allah ne ya kaddara su duka to idan Allah yana son ka koshin sai ya kaddara maka ci sai ka koshi in baya son ka koshin kuma sai ya kaddara maka ici dan haka kenan da karuwar shekarun da ragin shekarun duk yana cikin abin da Allah yake kaddarawa to wannan duk malamai sun yi bayani suka ce abin da ke gurin mala'iku abin da yake gurin mala'iku shi yake canzawa abin da yake sama a lauhul mahfuz baya canzawa a gurin mala'iku an rubuta wani shekara 60 zai yi so in yi 60 ku dauki rayuwar shi ta kare amma a lauhul mahfuz an rubuta 80 zai yi to idan yi 60 Allah ya kaddara zai 80 din sai Allah ya nufi shi sama abin da zai kai 80 din sai a ce mala'iku to yanzu ku kara mai 10 kun ga na gurin mala'iku ya canza amma na can na asali ummul kitab bai canza ba yana nan to wannan ne duk bayani ne da malami suka yi wajen fito da ma'anar wannan amma ita abinda ayat take mana bayani da wanda za a tsawaita wa rayuwa da wanda rayuwar shi za ta zama takaitacce duka Allah madaukakin sarki ya sani kuma yana nan a rubuce illa fi kitab yana nan a rubuce a lauhul mahfuz inna zalika yin wannan din a wajen Allah ala Allah yasir abu ne mai sauki a gurin Allah waɗannan abubuwa guda uku hujjoji guda uku da Allah ya ambata a wannan aya hujjoji ne da suke nuna cancanta shi da bauta na farko halitta mu da yayi daga turbaya halitta ta dawo mutane na yaduwa daga dugon mani abu na biyu ilimin shi yalwatacce ta yadda babu wani abu face Allah ya san da shi mace ba za ta yi ciki ba ba za ta haife ba face Allah ya sani wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatun wala habatin fi zulumatil ard ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين معنى ba wata kwaya da za ta fada gushashiya ko wanda ba gushashiya ba ce Allah ya sani sannan abu na uku kuma hujja ta uku a cikin wannan aya shine tsawon rayuwa da takaitar rayuwa duk wani abu ne shi ma da Allah ya sani kuma Allah ya riga ya rubuta sai kuma Allah ya ci gaba da ba mu wata hujja din yace wa ma yastawil bahran
wa ma yastawil bahran hadha
na'am Allah ya ce wa ma yastawil bahrani teku guda biyu ba sa yin daidai hala azbun furatun wannan mai dadi ne mai dadin sha sa'iqun sharabuhu shin shi yana ciki yana kasancewa cikin sauki wa hadha milhun wannan kuma mai gishiri ne ujad gishiri sosai sai Allah ya ce wa min kullin daga kowanne da mai gishirin da mai dadin ta'kuluna lahman tariya kuna cin nama da yake danye wa tastakhrijuna hiyatan kuna fitar da abin ado talbasuna hada kuke sanyawa ku yi ado wa taral fulka fihi zaka ga jiragen ruwa fihi a cikin wannan ruwa mawaqira tana keta teku litabtaghu min fadlihi dan ku nema daga falala Allah wala allakum tashkurun kuma ku ka gode wa Allah madaukakin sarki nan ba wasu hujjoji ne Allah ya kara zubawa da suke nuna ikonsa da cancantarsa da bauta wa ma yastawil bahran tekuna ne guda biyu Allah ya samar daya ruwa ne mai dadi sha kamar tekun Dijila kamar Furat waɗannan ruwa ne masu dadin sha sannan kuma daya mai gishiri ne Allah ya ce milhun suka ce shine da asalin ruwan gishiri ne ba wai wanda aka zo aka zuba gishiri shi wannan shi ake cewa ruwa da yake malih almalih wanda zuba mai gishirin akai amma milhun wanda ma'ana gishirin haka yake haka Allah ya shirya wannan gishirin to shi wannan tekun ɗaya haka yake ujaj ya kai matuka wajen wannan gishirin to wannan tekuna guda biyu da Allah ya samar kuma dukkaninsu daga Allah ne dukkaninsu masdar ɗaya ne kila ma an yi ruwa ya sauka amma wannan kaje yana da wannan yana da wannan kamar yadda Allah yake shayar da tsirrai ne daga ruwa ɗaya yanzu in a gidanka kana da bishiyar mangoro gata kana da bishiyar darbejiya gata an yi ruwa ɗaya suka sha ko kana ba su ruwa jarka ɗaya ce ka zuba wannan in mangoro ya yi 'ya'ya sai ka ji zaki in bedi ya yi 'ya'ya ka ɗiwa ka ji ɗaci amma duk ruwa ɗaya ne to duk wannan yana nuna maka ikon Allah da haka waɗannan tekuna guda biyu a wani gurin ma an nuna suna ma haduwa ma'ana a guri ɗaya amma wani baya shiga wani za su tafi aka marajal baharaini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan to duk wannan iko ne na Allah madaukakin sarki shine Allah ya ce waɗannan tekuna ba za su taba zama daidai ba وما يستوي البحران هذا عذب فرات وان الروا ne mai dadi ya kai matuka wajen dadi sa'iqun sharabuhu mai dadin sha ne ana shin cikin sauki ba wahala wa hadha milhul ujaj wannan kuma mai gishiri ne gishirin kuma ya kai matuka to waɗannan duka halittar Allah ne kuma me yasa Allah ya halice saboda kowanne dan adam yana bukata kowanne akwai abinda zaka samu a wannan ba za ka samu a wancan ba akwai abinda anan ake fitar da shi ba a can ba akwai abinda ana fitar da shi anan da can da haka Allah yayi ne duka domin akwai bukatar da ake da shi to waɗannan tekuna da Allah ya samar yana nuna cikin ikon Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa min kullin daga kowanne wasu malamai sun fassara kullin din nan ma'ana ana nufin daga dukkan tekunan guda biyu ta'kuluna lahman kuke cin nama tariyan danye laham anan ana nufin kifi an kirawo kifi da laham sai nuna kenan ana iya kiran kifi da nama dan malaman biyu sukan kawo matsala mutum yace wallahi bazan ci nama a wannan ramadan din ba to sai yace kifi zai yi kafara ko ba zai ba to malaman biyu sai su ce to a tattauna ce ai laham yace sai a ce to Allah ma ya kira da samak da laham tunda Allah yace daga ruwa ana fitar da lahman tariya kuma malaman tafsiri suka ce kifi ake nufi wasu ce to za a koma urfi al'ada shin al'adar garin su akwai manci tsakanin al-lahm da as-samak idan akwai manci to idan yace bazan ci lahm ba bazan ci nama ba har azumi ya fita sai ci kifi to ba zai kafara ba tunda su a garin su bambanci akwai manci tsakanin nama da kifi amma in ba wannan to sai a koma koma qur'ani sai aga kifi ma lahm to wannan wata mas'ala ce ta malaman fiqh amma al-mim Allah ya kira kifi da lahm Allah yace tariyan kuma danye ma'ana ba bushashe ba nama za ku ji tsazit wanda yake danye mai dadi a cikin wannan ruwan guda biyu ko wanda za a fitar da shi sai Allah ya ce wa tastakhrijuna ilyatan kuna fitar da kayan ado wasu suka ce kayan adam yana fita ne daga teku wanda yake mai dadi wasu ce mai gishiri wasu ce duka mai to kuna fitar da abin ado talbasuraha da kuke sanyawa wannan Allah madaukakin sarki anan yana fito mana da hikimar samar da waɗannan tekuna guda biyu daga cikin amfanin su mu ma muna amfanuwa da su muna samun kayan ado ana fitar da lu'ulu'u ana fitar da almarjan ana fitar da sauran kayayyakin ado daga ruwa a zo a sana'anta sai abin ado sannan ga kifi da ake samu sannan lamarin bai tsaya nan ba sai Allah ya ce wataral fulka fihi kuma wani abin mamaki zaka ga jirgin ruwa fihi a cikin wannan ruwan mana akan wannan ruwan mawaqir yana keta ruwa din yana gudu a lokacin da za ga jirgin ruwa da zai ɗebi kaya mai yawa wani za a yi wata ana zuba mai kaya wata biyu ana zuba kaya wani za a yi watanni kuma ana saukewa kuma ya keto ya kawo kayan wani gari a lokacin da yake wannan da za ka dau dutse ka jefa cikin ruwan sai dutsen ya nutse to waye rike wannan jirgi Allah ne ya rike shi Allah ne ya rike da haka yana tafiya ne bi amrihi da umarnin Allah kamar jirgin sama ne kawo jirgi ya tashi da kai kai da ka kalla yadda yayi sama ya tashi ka leko kasa kana hango gidaje da abubuwa ba a yi sama sosai ba kai ka san Allah ne kadai yake rike da wannan abu duk wani abin da zaka tuna a lokacin ka sani dai cewa kurin wannan tsabar ikon Allah ne in banda Allah ba wanda yake rike wannan abu to amma saboda Allah madaukakin sarki ya kaddara ya bada ilimi ta yadda za gane kuma Allah yake rike da shi duk an wanda suke rike da shi din Allah ne ya samar da su idan ana tunanin iska da sararin samaniyar duk Allah ne ya samar da wannan da abubuwan da Allah ya bayar da ilimi aka kira duk daga Allah ne to wannan yana nuna maka ikon Allah da cikar kujerar Allah to Allah ya ce zaka ga jirgi mawaqir yana ketawa ne tamtahu min fadlihi dan ku nema daga fadalan Allah ma'ana ku kasuwanci daga wani bangare zuwa wani bangare dan akwai kasuwancin da in ba jirgin ruwa ba zai yi ba yanzu da yawa daga cikin kayan da ake shigowa da sun kasashe ai amfani da su ta jirgin ruwa ake zubo su domin aka ce za a zo ta jirgin sama yana da tsada da yawa to kafin ya zo gurin ka sai yayi kuɗi mai yawa amma aka zo a jirgi wata biyu wata uku ya zo sai a sauke sai kuma ya dimi wani kuma ya tafi shi yasa ruwan ya kewaye duniya in bakin ƙasa in ƙasa kaza ba ta da ruwa a cikin ƙasar to makocinta tana da ita in makocinta ba da makocinta tana da shi shi yasa da zaka hau jirgin ruwa zaka iya kewaye duniya ka shiga nan ka fita nan to duk wannan Allah yayi ne saboda nuna ikon sa da cikin ikon shi sai Allah ya ce wala allakum tashkurun ko kwa gode wa Allah madaukakin sarki to wannan ma hujja ce ta cancantar Allah da bauta sai Allah ya sake maka wata hujja sai ya ce yulijul laila
ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من ضمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
نعم الله يجي يولج الليل في النهار ينا شقد دري تكن يني ويولج النهار في الليل ينا شقد يني تكن دري إن الله يجا داما سي دري في تو يني يجا جرتا إن يجا داما سي رانا يني تو دري يجا جرتا ونسا إنكما الله يبيس ديني ديني جا الله يناي Allah yana yin wannan wasakhara shamsa wata ayar kuma Allah ya hore muku rana wal qamara da wata kullun yajri li ajalin musamma kowanne cikin su yana gudana zuwa ga wani ajali abin ambato rana tana gudana zuwa ga wani ajali abin ambato zuwa tashin alkiyama in alkiyama ta zo ranan nan zata tafi idan shamsu kuwirat Allah ya ce ranar da za a dauke haskenta a nade ta gaba daya haka nan taurari su tarwatse haka nan rana da wata wa qasafal qamar wata zai kisbe idan lokaci to dukkan suna tafiya ne ila ajalin musamma zalikumullah me yin waɗannan abubuwa hujjoji ayoyi guda bakwai Allah ya faɗa anan hujjoji bakwai hujja ta farko da Allah ya ambata mana shine halittar mu da Allah yayi daga turbaya da Allah ya halice mu daga turbaya sannan hujja ta biyu da Allah ya magana mai ciki wanda za ta dau ciki ta sauke wannan ciki da sanin Allah madaukakin sarki babu yadda za a yi wannan abu ya faru face Allah madaukakin sarki ya sani hujja ta uku tsawon rayuwa da wanda rayuwarci za ta gajanta da wanda za ta tsawo Allah ya sani hujja ta hudu koguna guda biyu da Allah ya samar wannan yafi ma'ana wannan dadi wannan gishiri hujja ta biyar shine za ka ga jiragen ruwa a cikin tekun suna tafiya suna keta ruwan hujja ta shida shigar da dare cikin yini yini kuma cikin dare hujja ta bakwai wasakhara shamsa wal qamara rana da wata da Allah ya hore to sai Allah ya ce zalikumullah wanda yayi wannan shine Allah abin bautar ku rabbukum ubangijin ku lahul mulku mulki nashi ne domin duk waɗannan abuwa din suna na kamala Allah da ikon Allah wallazina tad'una min duni wanda kuke bautawa kuma bayan Allah ma yamlikuna min qitmir ba sa mallakar daidai da wannan fatar da ke jikin kwallon dabino in ka cinye dabino akwai zaka ga in ka fidda kwallon zaka ga wata fata fara wanda zaka iya dan dai tu daidai da wannan ba sa iya mallaka amma ku duba abubuwan da Allah ya mallaka ku duba abubuwan da Allah ya mallaka da abubuwan da Allah ya samar to sai Allah ya ce in tad'u in ma kun kirawo su da sunan bauta da sunan neman agaji la yasma'u du'a'akum ba sa jin kiran to walau sami'u da za su ji inda za mu kaddara za su ji mastajabu lakum ba za su amsa muku ba haka kowanne yanayi bu cancanta abota musu ba in suna ji suka ji amsawa bu cancanta abota musu ba in ba sa ji bu cancanta abota musu ba sai Allah ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum rana alqiyama kuma za su kafirce wa shirkar da kuka yi kamar yadda muka karanta a baya duk wanda aka bauta kuma bayan Allah ranar tashi a kiyama sai ya ce Allah ba ruwana ba ni na sashi ba tunda kan annabawa da manzanni da mala'iku da aljanu da duk wani wanda za a bauta kuma bayan Allah wasu malamin ta ce hatta gumaka Allah zai sanya musu ji da magana za su barranta daga wanda suka bauta musu shine Allah ya ce yakfuruna bi shirkikum sai Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka wannan labari da waɗannan hujjoji da waɗannan dalilai mislu khabir kamar Allah madaukakin sarki wanda yake masani wanda ya san dukkan komai in ba Allah ba ba wanda zai gaya maka waɗannan abubuwa din domin Allah madaukakin sarki shine yake da cikakken ilimi yake da cikakken kudura yake da cikakken iko abinda muka karanta ne dai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.